yarinya ta mutu wata 6 da suka wuce amma ta kasance tana odin abinci karfe 4 na kowace rana ku dakata dan jin wannan labarin tsawon wata biyu yana kai mata abinci a duk lokacin da ta biya sai ya ga wani rutu amma bai taba tsayawa ya maida hankali ba tare da wani tunani ba yaron nan Tony ya ci gaba da kai mata sakonninta sannan a duk lokacin da yaje yana samu tarifa fuskanta da Max amma hakan bai taba damun shi ba bayan kwana biyu yaron nan ya daina ganin sakonnin wannan yarinya hakan ya sa cikin tunani sosai a daidai wannan lokaci sai ga yarinyar nan ta ƙara yin oda amma ta ƙara awa ɗaya akan lokacin da ta saba sannan ko da ya duba a yau babu wannan rubutu da ya saba gani a jikin wannan paper bayan ya kai mata abincin nan a yau ma yarinyar nan tana sanye da wannan fuskar roba amma gaba ɗaya yanayin ta ya canza wanda hakan ya nuna tana cikin damuwa sosai ta yi kokarin rike mishi hannu wajen mika mata wannan sako amma ta yi sauri ta kulle kofar nan sannan ta koma ganin yadda ta rike mai hannu da karfi sannan da yanayin da ya ganta ya sa shi yake kwankwasa kofar nan domin ya ji abin da ke faruwa jin yadda yake kwankwasa kofar nan da karfi ya sa wanda ke kusa da ɗakin ta ya fito bayan fitowar shi maganan da ya mai ya sa Tony cikin tunani da kuma rudani domin ya ce mai tsawon wata 6 yanzu babu wani mutum da yake rayuwa a wannan gida Tony ya yi kokarin yi masa bayani inda ya ce ya kasance yana kawo abinci gidan nan tsawon wata 3 mutumin nan ya kara nana ta mai babu wani mutum da ke rayuwa a wannan gida ko dai ka kasance kana kawo ma kofar nan abinci sannan ya ce mai ya bar wannan waje kafin ya kira mai yan sanda yaron nan ya damu sosai gani yanayin da ya ga yarin nan sannan an ce mai babu kowa a wannan gida saboda haka ya je wajen yan sanda nan take yan sanda suka kira mamallakin wannan gida daga zuwan shi ya tabbatar musu da cewa sunan yarinyar Linda sannan ta mutu a hatsarin mota wata 6 da suka wuce ba tare da bata lokaci ba yan sanda suka duba record sannan suka tabbatar da abin da mamallakin gidan nan yake faɗa gaskiya ne yan sandan nan sun ce mai kai sakon nan ya wuce duk lokacin da ya ga yarinyar ya kira su domin sun yi tunanin yana da matsala a ƙwaƙwalwan shi amma shi Tony ya san lafiyar shi kalau saboda haka ya ta kokarin kiran numban yarinyar nan amma ko so ɗaya ba a dauka ba tun daga wannan rana Tony ya kasa maida hankali a wajen aiki yana tunanin wannan yarinya ya fita aiki inda ya kama wani sakon abinci bayan ya bude kofa ya hango rigan yan sanda a makale a wannan daki ba tare da bata lokaci ba ya nemi taimakon shi sannan ya kwashe dukkanin labarin yarinyar nan ya bashi gabaki daya sannan Tony ya kara da cewa yana tunanin akwai wani mutum ma a bayan wannan kofa jin haka ya sa dan sandan nan fita ya maida hankali nan take ya kira battalion yan sanda domin ci gaba da wannan bincike ba tare da bata lokaci ba yan sanda suka isa wannan gida sun tarar da dukkanin kayan dake gidan nan an lullube da farin kyalle hakan na nuna babu wani mutum da ke rayuwa a wannan gida amma abin mamakin shine fridge din gidan nan ya kasance yana da sanyi sannan dukkanin kayan dake kitchen ya kasance tsabtsab babu wani kura hatta bayan gidan nan yana wanke tsabtsab babu wani datti daga karshe sun tsinta gashi a magudanar ruwa wanda hakan yake tabbatar da yiwuwar wani mutum na rayuwa a wannan gida wani abin alajabin shine yar sandan nan ta gano internet din gidan nan ya kasance yana aiki kwana 7 kafin wannan rana sannan rahoto ya bada yarinyar nan ta mutu 13 ga watan Mai amma tun daga wannan rana internet dinta bai bar aiki ba sannan an saka lokacin da ake amfani da shi a kowane rana hakan ya nuna ana amfani da shi ne wajen shiga website wajen yin oda ko kuma buga game tabbas wannan binciken ya caza mu yan sandan nan ƙwaƙwalwa sosai ya san fara tunanin ko da yarinyar ta yi fatalwa ta dawo rayuwa domin wannan rana yayi daidai da ranar da yarinyar nan ke tafiya gida domin yin hutun karshen mako domin ci gaba da bincike da gano gaskiyan abin da ke faruwa yan sanda suka tafi da mai kai sakon nan domin binciken lafiyar idan shi ganin yadda binciken nan yake tafiya tabbas yan sandan nan sun tabbatar da akwai wani abin da yake faruwa wanda babu wanda ya sani saboda haka suka shirya yin wannan bincike cikin sirri nan take suka yanke hukuncin zuwa gidan iyayen wannan yarinyar domin ci gaba da bincike bayan zuwan su wannan gida sun tarar da wani abin alajabin da ya caza musu ƙwaƙwalwa kada in ja ku da nisa mu haɗu da ku a kashi na biyu don ci gaba da jin wannan labarin kada ku manta yawan liking da comment kan bada karfin gwiwan kawo ci gaban kowane shiri domin haka ku danna min liking ku yi sharing din wannan video zan yi kokarin bin comment section domin yin tagging ɗinku an expert na gode.